Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da numar da zalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu Si Garba ne da Ali Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 14 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji abin da yasa aka kasa kashe gobarar da ta lakume babbar transformer Bauchi da Plateau da kuma Gombe.
Akwai mai a cikin transformer kusan drone guda 100. Allah ya muka dai wannan transformer za a rasa shi.
To yaya batun shirin hana ƴan sandan Najeriya karbar kudin bili ko kuma na goro?
To in aka kyautata musu to lalle kuwa in Allah ya yarda wannan cin hanci da rashawa in Allah ya yarda za a kauda shi.
Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafar da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Muna kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a barkan ku da hantsi. Ƙarshen ta dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fito ƙarrara ya magana game da abin da ke faruwa a ƙasar Myanmar ko Burma, inda yake cewa abin da hukumomin wannan ƙasar suke yi ba wani abu bane illa ƙoƙarin kawar da su wannan ƴan Rohingya din daga doron ƙasa. Lokacin da yake amsa tambayar dalilin da yasa yake yanke wannan hukunci dan game da lamarin da ke shafar su wannan mutanen wanda kuma aksaran su duk musulmi ne, sakataren ya ce idan kai wani abu wanda zai tilastawa kashi ɗaya cikin uku na daukacin mutanen Rohingya da ke a ƙasa su tashi ba shiri su barta, to me zaka kira wannan al'amari kenan? Saboda haka ne maga takardar a kalamin da ya yi a hada kwatar majalisar tashi da ke New York a jiya yake neman hukumomin ƙasar Myanmar ɗin su dakatar da matakan sojin da suke ɗauka a kawo ƙarshen wannan tashin hankalin kuma a bar doka ta aikin ta, kana tabbatar da ganin cewa duk mutanen da aka tilasta suka bar ƙasar an basu sun dawo. Sai dai har yanzu hukumomin ƙasar ta Burma suna ci gaba da nacewa akan cewa duk wannan tashin hankalin ya samu asali ne daga ran 25 ga watan Agustan da ya gabata, lokacin da wani gungun 'yan tawayen Rohingya din suka aukawa wasu ma'aikata na 'yan sanda domin su mai da martani akan kuntata da suka ce ana musu, ko mutane kamar 400 aka kashe a cikin hare-haren na ramuwar gayya da su ma'aikatan tsaron suka mai da akan su 'yan wannan jinsin na Rohingya.
Jiya Laraba wata karamar yarinya 'yar kunar bakin wake ta fasa nakiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallacin da ke kasar Kamaru, inda kuma har mutane akalla 5 suka rasa rayukansu. Gwamnan yankin da abin ya faru mijin yawa Bakari ya ce bayan kiran sallah na asuba na farko ne yarinyar mai kamar shekaru 12 zuwa 13 da haihuwa ta shiga cikin masallacin inda ta yi ta'addancin. Har yanzu dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan haran, amma dai an san cewa kungiyar Boko Haram ta jima tana gudanar da yaki akan iyakokin kasashen Najeriya da Chad da Jamhuriyar Nijar da kuma Kamaru. A cikin makon jiya ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗi cewa mutane sama da 400 aka hallaka a Najeriya da Kamaru daga watan Afrilun wannan shekarar zuwa yanzu, wanda ya rubanya yawan mutanen da aka kashe a daidai wannan lokacin a watannin da suka gabata.
To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. A ƙasar Somalia ma an yi asarar rayuka kamar 32 a tashi-tashin hankulan da suka barke a lardunan Oromia da Somali, wanda kuma aka ce kazaman fada ne ya kaure tsakanin 'yan kabilun Somali ɗin da Oromo, a cewar wani dan majalisar dokokin wannan ƙasa wato mai suna Bokor Ali Umar Ali, wanda shi da sashen Somaliyancin mura Amurka ɗin nan cewa mutanen da aka kashe 32 ɗin sun haɗa har da ƙaranci da aka kashe su a daren Litinin a can wani ɗan ƙaramin gari da ake kiransa Awadi wanda yake tsakanin garin Harar mai yawan musulmi da kuma wani babban birni na Dire Dawa. Ko bayan da majalisar wasu kafofi da mutane dama sun tabbatar da cewa wannan fadin ya barke, ko da ke sun ce kada a faɗi sunansu domin suna tsoron kada a kawo musu farmakin ramuwar gayya, sai da halin zai ta hukumar Ethiopia din ba tabbatar da gaskiyar rahoton ba.
Wasu iyaye a kasar Pakistan sun yi amfani da wutar lantarki wajen kashe ƴaƴan su biyu, mace da namiji, bayan da yaran suka gudu don su yi aure ba tare da izinin iyayen nasu ba. Yanzu haka dai rahotanni sun ce an kame duka ubannin yaran biyu haɗe da wasu dangoginsu bayan da suka cinna wannan ɗanyen aikin na abin da ake kira kisan kare mutunci, wanda kuma aka ce sun aikata ne a bisa umarnin wata kotun gargajiya da ake kira Jirga ta dattawan ƙauyen da ta ba da umarnin a kashe yaran. Duk da cewa irin waɗannan kotunan gargajiya ba su da hurumi a shari'a, suna cin karansu ba babbaka a idan doka ba tare da an hukunta su ba. A ranar 14 ga watan Agusta ne yaran da suka hada da yarinya mai suna Baja, yar shekara 15 da haihuwa, da saurayinta Waliyu Rahman dan shekara 17 da haihuwa, suka gudu saboda iyalansu ba su aminta da kasancewarsu tare ba, a cewar wani jami'in ɗan sanda mai suna Aman Warmawat. Yaran dai sun dawo ne gida ran 15 ga watan Agusta a bisa umarnin kotun gargajiya, kuma aka yi amfani da wutar lantarki aka kashe su. To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, jihohin Bauchi da Gombe da Plateau na fuskantar barazanar rashin wutar lantarki wadatacciya saboda wata babbar gobarar da ta kone katafariyar transformer da ke tura ma waɗannan jihohin wutar lantarki. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan jihar Plateau ta ce wasu sassan jihohin Gombe, Bauchi da Plateau za su kasance cikin duhu biyo bayan bala'in gobara da ta lakume babban transformer da ke ba jihohin wuta. Shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan Jos, wanda ke rarraba wuta a jihohin Gombe, Bauchi, Plateau da Benue, Alhaji Muhammad Gidadin Modibbo, ya ce gobarar ta kona babbar transformer mai karfin ba da wutar lantarki a jihohin Gombe, Bauchi da wasu sassan jihar Plateau.
Kegunce ta yi snapping da wuta ya tashi ya diga. Unfortunately, akwai mai a cikin transformer kusan drum guda 100. Allah ya nufa dai wannan transformer za a rasa shi. Transformer nan shi wannan station din shi yake bai wa wuta wa jihar Gombe, Bauchi da Plateau. A takaice dai da ya faru waɗannan jihohin guda uku duka wutan ya dauke. Amma an yi kokari an maida nauyin wuta na garin Plateau kan ɗayan transformer din da ke injection substation din, sa'annan Bauchi da Gombe kuma sai aka yi moving din su to wani transformer a garin Gombe. Amma dai mutane dai za su ga karancin wuta nan da kwanaki kaɗan kafin a gyara a nan.
Kuna tsammanin zuwa wani lokaci za a gyara wannan?
To, gaskiya transformer da ya kone babba ne. Transformer ne wanda za ta buƙaci mutane daga Abuja ma su zo su gani ayi gyara. Gwamnati na tabbatar za ta ɗau mataki a gaggawa ta zo ta duba. Mun ga cewa sun fara aiki tun da tun jiya da daddare gaba ɗaya, ba su yi bacci ba, aiki suke yi sai da suka tabbatar waɗannan jihohin an mai da wuta.
Shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki kenan da ke da cibiya a nan Jos, Alhaji Muhammad Gidadin Modibbo. Matsalar wutar lantarkin da zai shafi kamfanoni, masana'antu, asibitai da sauran wasu ƙananan masana'antu, kamar yadda wata mai sana'ar ɗinki ta shaida min.
Sunana Deborah Berry. Gaskiya aikinmu zai tsaya don yanzu yara za su koma makaranta, gashi nan muna kan ɗinɗinka uniform ɗin makarantar. Iyaye suna zuwa suna damunmu akan uniform ɗin, gashi rashin wutan nan yana sa aikin na dawa da baya.
Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Salaikan kuma a gaida Zainab kafin mu ci gaba ga Ala. Faga Sheku, to kamar yadda ba a rasa ji ba, rundunar ƴan sandan Najeriya na shirin fadakar da ƴan Najeriya cewa ba daidai bane ƴan sanda su karɓi kuɗi kafin su bayar da bili ga wanda duk suka kama. Mustafa Nasir Batsari, gare ka.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da zai fadakar da ƴan Najeriya cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin ƴan sandan a lokacin da aka tsare shi. A lokacin da yake kaddamar da wannan shiri, Amina, fadar gwamnatin jihar Niger, shugaban ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce daga wannan rana za su karaɗa Najeriya kaf domin yin fadakarwa akan matsalar karɓar kuɗi kafin a ba da beli. Kakakin ƴan sandan Najeriya Mr. Jimo Mushid shine yayi jawabi a madadin shugaban ƴan sandan Najeriya. Ya ce rundunar ƴan sandan ta kaddamar da wannan shiri ne domin yakar cin hanci da ake zargin yayi katutu a tsakanin jami'an ƴan sandan Najeriya. Sannan ya ƙara da cewa
investigative police officer or any other officer that asks for money or pecuniary benefit before, during or after bail is granted to the divisional police officers, to the area commanders, to the command public relations officer, and equally to the commissioner of police, or directly to the first public relations officer.
Yace duk wani jami'in dan sanda da ya nemi a bashi kuɗi a lokacin karɓar beli ko kafin a ba da belin ko ma an bayar da belin, to ya hanzarta kai ƙarar shi ga DPO ko area commander ko ofishin commissioner ƴan sanda na jiha ko kuma ofishin kakakin ƴan sanda na Najeriya. To koyaya al'umma suke ganin wannan mataki? Da farko ga babban daraktan ma'aikatar harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Adamu Babayo.
Tunda shi shugaban ƴan sanda na ƙasa gaba ɗaya ya ce ba wanda zai sake beli, daga yanzu mu ma za mu ɗauki mataki. Duk wani wanda muka ji ya ba da kuɗi a police station da shi za mu yi mahukunci ma ba ɗan sanda ba.
Sunana Alhaji Sani Bole, PRO na PCRC na Minna Central.
Zai yiwu in aka kyautata ma ƴan sanda, in aka kyautata musu, to lalle kuwa in Allah ya yarda wannan cin hanci da rashawa in Allah ya yarda za a kauda shi.
Sunana Abdulmumini Aliyu, kuma muna under ADC control, that's anti drug consumption and crime control. To kaga yanzu an wayar da kan jama'a kuma an nuna za a yi trusting ƴan sanda, saboda ko da wani lokaci aka samu wani matsala za a je da su, za a je wurin su kai tsaye ba tare da an ɓata lokaci ba.
Daga bisani dai tawagar ƴan sandan ta zagaya manyan titunan birnin Minna tare da raba wasu takardu da ke ɗauke da bayanan cewa beli kyauta ne. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Minna a Najeriya.
To gaida na Batsari, yanzu kam bari mu koma gefe guda. Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba, nakasa ba kasawa ba,
nakasa ba za ta zama kasawa ba, mai nakasa da shi kai ilimi.
Mazaurar assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, muna tattaunawa ne a mako na biyu kenan da ya wuce tare da Dr. Asma'u Abba Zarko, wato wata likita kwararriya a sashen kula da lafiyar kwakwalwa na Malam Aminu Kano Teaching Hospital, wato asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano Dabo a Najeriya. Inda Mahmud Ibrahim Kure yake tattaunawa da ita akan matsalar nan ta autism, wato rashin bunƙasar kwakwalwa wanda yake addabar wasu daga cikin yaranmu da ake haifa. To yanzu kuma za mu karkare wannan hira.
Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma?
Na ji daɗin wannan magana taka. Wannan shine abin da ake cewa awareness. Fahimta, al'umma ta fahimci menene ma fadakarwa. Yawa fadakarwa, fadakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba, ai musulmai ne mu, addini kuma mai akwai, amma dai wannan rashin lafiyar matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa. Kamar yadda ka faɗa, yanzu an ce aljani ne ko kuma sanmu ne ko kuma wani abin da kakanninku suka yi ne, ku kuma yanzu yazo yake shafa ku. Ai dole ku koyi dana, amma a lokacin da al'umma suka fito, ku fito masu irin wannan matsalar, ku fito mun fahimce ku, we are ready, kamar al'umma ina ce community ko society ko gwamnati ma abin da ya kamata kenan, gwamnati ta shigo ciki a fadakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin da muke tunani ma ba haka bane ashe ma wani abin ne daban to yanzu tunda kun fahimta ka ku fito da ƴaƴayenku ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza kamar yadda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba amma ai ba su mutu ba saboda haka mu gani me zamu iya fitowa da shi daga cikin ability din su kuma su amfani al'umma ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a to ku al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh din masu irin wannan abu mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan kaga an rage stigma kenan abin da ake cewa kyama kyama kuma dama matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa yana da wannan kyamar zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abin da sauran mutane ba sa yi saboda a wannan gaban muke kira ga al'umma dan Allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba kuma kai ka fahimci cewa yar yake ko dan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa dan Allah sai a fadakar da su mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu abuɗe take zamu yi bayani yanda ya kamata duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar zamu ba
wani irin kalubale ne akan su na lura da kai kuma su ne
kalubalen suna da yawa amma daga cikin waɗanda zamu gano mu hango yanzu zamu hango accessibility kana ƙauyen ku in a misali akwai gurin da za a zo ai taimaki yaran nan a Kano a misali a cikin nan Aminu Kano Teaching Hospital to kana ƙauyen ƙayayyau baka ma ji labarin akwai asibitin ba so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin sannan a misali
baka da kusaci na ka
samu da kusaci na ka zo ka samu wannan care din da ake faɗa sannan wannan child psychiatrist din da ake faɗa na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara shi kuma daban abin da yaje ya karanta kenan to su kansu ba mu da su da yawa a Najeriya saboda haka a misali akwai cases din da ake turo mana a referral din cases daga Bauchi daga Port Harcourt daga yan neighboring din dama Kano da Jigawa dama Jigawa Katsina dama regular wannan din mu ne duk abu dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankuna saboda haka shine kaga referral
kuma saboda
karancin su ne saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garin ku zuwa nan din ku dauki shekara daya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa saboda wannan rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su da rashin hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yawa sannan za mu iya cewa akwai kalubale na me za ka ce mishi kamar jinya caregiver burden
kula da
yaran
na yau da kullum
abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan ƴaƴan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwo kin fa yi sallama da gidan biki ka kalli ne mata da biki amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yara wata il shi a nashi autism din yana da ciwon giggiwa kuma a haɗe da autism din nan ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi ya faɗa rijiya
ba za ki so ki tafi da shi
ba zai bacci ma ki nutsu a gidan bikin nan ba kuma a misali ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan cakko shi nan ke kanki fa baki huta
wai sukan yin bacci
suna iya bacci akwai wanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan ɗan rakiyar ciwon da na faɗa maka complications sun ciwo akwai kuma sleep problems to aka to bai ma yi bacci ba a ina zaki huta wata ilda yayi bacci ne ma zaki iya hutawa to kuma yazo da sleep problem so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka ganin wata illa ya finki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abun a cikin al'umma ba ai ba a namunta da shi ba ba a munta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji dadin nuna wa al'umma cewa in kana da yaya bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin yayanka wata in shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗayan ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗana ifaffe ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta yawa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekara shi 6 shekara shi 7 kannan kannan bayan shi sun fara shirya didi za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba lalle da mun batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems to amma wani lokaci in ya damu zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan mu'amala da irin waɗannan yara to su kansu ba mu da su da yawa special schools din nan ba mu da su da yawa special education din nan ba mu da su da yawa to kaga shi ma wani kalubale ne to wannan yazo ma magana cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su akai su normal makaranta ta irin ta kowa ko kuma wannan special schools din a yanzu special schools suna da muhimmanci saboda training din waɗannan mutane shine na irin wannan masu special disability din yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shekara shi 6 baya magana amma yaga ɗan ajin su suna magana so zai iya wannan modeling din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma yaga yayi yaga kuna wasu abubuwa na interaction ai na ga maka su ko shiga cikin so wannan abun zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su su iya wasa da su abinda ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya wa zai koya wa amma a waɗannan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku daga wurin su hukumomi da musamman mutanen mu duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kadai na faɗa maka ƴan jami'a suna special education duk suna haɗo waɗannan abubuwan yau wato mu haɗu da mu da su da society manyan mu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka so da haka akwai bukata na gwamnati attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin
duka-duka nan shirin ya kammala a madadin Asma'u Abba Garko wato likita a bangaren kula da lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake kanan daban Najeriya sai kuma wanda ya tattauna tare da ita Mahmud Ibrahim Kwari da kuma duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
wannan haka yake a kuma gaida abban su mu Hussein yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Redwan Abbas sai gabatar mana da sharhin jaridin kasar
yau zamu fara sharhin jaridin ne da jaridar Daily Graphic a shafinta na farko an rubuta shugaban kasa ya bayyana gaskiyar lamari za a yi amfani da kudin mai ne da albarkatun kasar domin tattalin shirin ba da ilimin SHS kyauta a wani kano har yau a shafin farko wani jami'in kiwon lafiya wato biomedical scientist kenan a Kwalebu albarushi ne ya same shi irin wadda ake cewa na mai kan uwa da wadi jarida ta ce wannan jami'in kiwon lafiya a Kwalebu wannan albarushi ya same shi ne a hannunsa yayin da yake bakin aiki a laboratory tsakiya na azumitin a ranar litini da marici in ka koma shafi na 17 na jaridar Daily Graphic zaka ga kano kamar haka tawagar NDC ta dawo daga taron kolin Namibia tawagar mutum biyu na jam'iyyar National Democratic Congress sun dawo daga kasar Namibia bayan sun halarci wani taron kasa da kasa na tattaunawa tsakanin jam'iyyun Afirka da kuma na Turai ita kuwa jaridar Today a shafinta na farko ta rubuta babban kanuni kagen soma baya da ilimin kyauta na manyan makarantun secondary akwai gebi na garasidi miliyan 80 a shafi na biyu na jaridar zaga ga an rubuta Mahaman Amarek don taron wakuli na mata a aikin gona tsohon shugaban kasa John Dramani Mahaman ya isa birnin Marrakech kasar Morocco domin wani taron koli na mata a aikin gona jawabi an mun leka tsakiyar jaridan zaga bani babban Kano Nana ya ziyarci Buhari jaridar ta ce shugaban kasar Ghana Nana Addo Akufo-Addo ajiya ya kai wani gajerar ziyara zuwa ga shugaban tarayyar Nigeria mai martaba Muhammad Buhari da yake wa ainihin manema labarai jawabi bayan ziyaran shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewar Buhari labari mai dadin ji ne cewar ya dawo gida lafiya jaridar Daily Heritage babban Kano ne bangarori biyu da ba su ga maciji da junan su a rikicin sarauta tsakanin al'umman Birkusu da yanke sarautar la ajiya sun amince su yi ainihin sasanta rikici da ke tsakanin su da wannan sharhi da jaridar Daily Heritage muka iso karshen sharhin jaridun Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
assalamu alaikum VOM magana Alrafi Kana Gashuwa babban auditor general na kungiyar murya talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da tsaron sada ake so a yi wanda gwamnonin arewa suke so su ma su kira matsaya ta su kana kira ga gwamnonin arewa su sani da cewa tsaron kasan nan ko ba alheri ba ya kamata duk hanyar da za a yi ta lallama ta kasancewar Najeriya kasa daya shi ya kamata a yi kuma abin da za a yi yanzu a Najeriya kasa ta zauna lafiya shine a yi wa mutane adalci a sama wa matasa aikin yi
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Meshayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Baligia Taraba tarayyar Najeriya hakika kalaman sakataren majalisar ɗinkin duniya game da yadda ake kisan kare dangi na yan kabilar Rohingya a kasar Burma kalamansa sun yi daidai kuma da fatan kasashen duniya za su goyi bayansa domin a into waɗannan yan tsirarun kabilu
to yanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Kashinta dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya fito karare na cewa abinda hukumomin ƙasar Myanmar ko Burma suke yi wa dubban dubatan jinsin Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma tilasta musu su bar ƙasar ta su lokacin da yake amsa tambayar da aka yi masa na me yasa yake ganin cewa ya kamata yanke wannan hukuncin Mr. Guterres ya ce idan kai wani abu da zai tilasta wa kashi ɗaya cikin uku na daukacin mutanen Rohingya da ke wannan ƙasa su tashi ba shiri su bata to me za a kira wannan al'amari kenan saboda haka yake kira a cikin jawabin da ya ji a New York cewa ai sauri a kawo ƙarshen wannan masifa din kuma a bar wanda suka bar ƙasar su dawo cikin ta
to masu saurare na muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Mustafa Sokoto da taya ni da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato malama Zainab Abdulrahman ni na Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima ta